Biyo bayan washe-gari rumbunan ajiyar kayayyakin abinci na gwamnati da kwashe wasu muhimman kayan aiki a ofisoshin gwamnatin jihar Plateau da wasu matasa suka yi, shugabannin al'umma da na addinai na kan hudubawa matasan kan su rungumi ɗabi'u na gari kasancewar su ne shugabannin gobe. Matasan sun shafe kwanaki biyu suna ganowa da fasa duk wani wurin ajiyar kayan gwamnati da suka hada da kayan abinci da na gona har ma da kujeru da tebura da lalata muhimman takardu a ofisoshin gwamnatin jihar Plateau. Shugaban Ƙungiyar haɗin kan Krista wato Kan reshen jihar Plateau Reverend Father Polycarp Lubo ya ce kamata ya yi matasan su ba gwamnati damar duba bukatun da suka gabatar mata.
Abin da muke so ga matasa shi ne tunda su gwamnati sun tashi a tsaye game da abubuwan da ke faruwa, to ya cancanta a ba ma gwamnati zarafi zuna su don wani mataki za su ɗauko. Ko da kai musulmi ne ko da Krista ne, ba wani ke firjiki da ke faruwa. Balanti ba an kama ma mutane doctor ko doctor ba, an kama ne yan wanda suke bukata ne a jihar Plateau. To ya zo ya juyo zama sata. Iyayen ma da suka tafi da yaransu, su ma in yaran suka kawo ina akwai ya kamata a kwaɓe su ina suka fitar wa ina. Kuma duk musulmi ko duk Krista da ya amince da fashin da yake dan ba daidai ba ne.
Mai martaba sarkin wase Alhaji Muhammadu Sambu Haruna ya ce dole sai an zauna da masu tada hankalin don samun masalaha.
Abu na farko shine zauna mu fiskanci menene damuwanmu. Waɗanda suke neman waɗannan tashin hankali suna amfani da kabilanci ko kuma addini, shine a zauna tare da su a yi magana mu fiskanci gwamnati da abu mai yiwuwa ta zahiri, tunda ba za ka ɗauki haƙƙin wani ka ba mu wani ba. Abu na biyu shine abinda muka gada gurin iyaye da kakanni mun bashi. Yara suna so su fi karfin jama'a, zaman banza, shaye-shaye da sauransu shine abinda yanzu matasa suka fi ba da karfi a kai. To saboda haka yanzu muna amfani da dama da muka samu ta tsarori na gwamnati daban-daban saboda yaranmu da mu kanmu da manya a koma ga noma da kuma ayyuka da ya shafi sana'an hannu, saboda zaman banzan da ake yin nan shi yake kawo tashin hankali.
A gefen gwamnati kuwa, kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang ya ce jama'a su yi haƙuri da juna don samun mafita.
Babban kira shi ne wannan jihar tamu ce, kar mu yarda wani ya gare mu mu zo mu kona jihar kuma ba inda za mu tafi. Saboda haka mu yi haƙuri da juna, a yi haƙuri da gwamnati, a yi haƙuri da juna.
Rundunar wazar da zaman lafiya ta Special Task Force a jihar Plateau ta ce ta kame mutane 300 da suka fasa hukumar inganta harkokin noma a jihar, suka kwashe taki da sauran kayayyakin noma, zata kuma kai su gaban hukumar da ke da alhakin yi musu hukunci. Masu nazari na bayyana cewar irin barnar da matasan suka yi zai ƙara durƙusar da harkokin tattalin arzikin jihar Plateau da tuncan ta sha fama da rikice-rikice. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.